نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 84 a littafin al-adabul mufrad, littafin da ke karantar da mu ladubba na musulunci, ladubban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, ladubba da aka samu daga wajen sahabbai da tabi'ai. littafin da al-imam al-bukhari ya rubuta mai rasuwa a hijira ta 256 shekararsa 1182 rabuwansa da duniya a yau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi. Za mu karanta hadisi ɗaya, shi ne hadisi na 418 insha Allah. Mu wannan hadisin yana karantar da mu cewa shi musulmi an hana shi kulla makirci da kuma yaudara. Wannan yana cikin abubuwan da mutane suka yi sakaci game da su a karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana. Makirci da yaudara su ne hanyoyin da ake samun isar da mugunta ga ɗan adam. Idan ana da nufin mugunta ga wani, hanyar da ake bi a isar da wannan mugunta ita ce hanya ta makirci da kuma yaudara. To wallahi wannan yana daga cikin abin da jama'a da dama sun yi sakaci a kansu, musamman a wannan zamani na 'yan siyasa. Wace hanya za ka bi ka karyawa ne? Wace hanya za ka bi ka ɓata sunan wani? Wace hanya za ka bi ka taƙaita soyayyar da mutane suke ma wani? Babu hanyar da mutum yake samun isar da waɗannan munanan manufofi face hanya ta makirci da kuma yaudara. Kuma bai taƙaita ga 'yan siyasa ba, hatta gefen addini za ka samu ta sashin ɗariƙu da ƙungiyoyi ba a tsira ba. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Al-Imam al-Bukhari yace babi na 197, babu ma zukira fil makri wal khadi'a, babin da yazo da bayani abinda aka faɗa game da matsayin makirci da kuma yaudara a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi amma kuma bai kawo hadisin ba. A littafinsa Sahihul Bukhari فكتاب البيوع باب النجش الإمام البخاري يكاو أن حديث تعليقا مجزوما يكاو حديث أراتي كود دي أنا بكاو شبا النبي صلى الله عليه وسلم يتي الخديعة في النار إتيو درى تناكي ووتا الله كتريم بكاو حديث با amma sai ya takaita da bayani a kansa ma zukira fil makri wal khadi'a bayanin da aka yi game da matsayin makirci da kuma yaudara ga musulmi ibnu hajar yana sharhi wannan babi wato babun najish fathul bari mujallad nahu shafi 356 yayi magana game da hadisin da al-imam al-bukhari ya kawo dan ya kafa hujja game da hadarin makirci da kuma yaudara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khadi'atu fi an-nar yaudara tana kaiwa wuta ibnu hajar yace farawainahu fil kamil libn adi min hadisi qais ibn sa'd bin ubada wato akwai hadisin qais ibn sa'd sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam asalin maganar daga wurin sa ne قيس بن سعد بن عبادة يانا چوا لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان با دومين نا تبا جين النبي صلى الله عليه وسلم ياچي المكر والخديعه في النار ماكرچي دا يودرا مكومن سو وتا ني ان با دون نا تبا جين النبي صلى الله عليه وسلم يا فدو wannan ba لكنت من أمكر الناس da na zamanto wato ina daga cikin mutanen da suka fi kowa iya makirci yace wato Allah ya masa fasaha Allah ya masa basira ya iya makirci yace amma abinda ke hana shi ya makircin nan abu daya ne wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam al-makru wal-khadi'atu fi an-nar manzo Allah yace da makirci da yaudara suna kaiwa wuta ibnu hajar yace wa isnaduhu la ba'sa bihi wato hadisin isnadin sa babu laifi haka nan hadisin yazo littafin al-imam at-tabrani ta riwayar hadisin abdullah ibn mas'ud al-imam al-hakim ya ruwaito hadisin cikin al-mustadrak ta riwayar anas bin malik sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin abu huraira ابن حجر هنا كما وفي اسناد كل منهما مقال لكن مجموعهما يدل على ان للمقال اصلا حديث yana nuna cewa akwai asali domin wadanda suka ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai biyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar suka ruwaito wannan hadisin don haka yasa ibn hajar yake lalle hadisin nan yana da asali yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam majmu'uhuma yadullu ala anna lil matn aslan lafazin da al-imam al-bukhari ya kawo saboda ya tabbatar da hujjarsa akan wannan babi da yayi game da hadarin makirci da yaudara shine lafazin hadisin qais bin sa'd bin ubada wanda yana cikin shu'abul iman littafin al-imam al-bayhaqi hadisi na 4887 sahabi na biyu shine abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullah ibn mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man gashshana fa laysa minna duk wanda ya cuce mu to baya tare da mu saboda makirci da yaudara ana yin su ne saboda a cuci wani manzon Allah yace to duk wanda zai iya cutar mu musulmai ta kowace fuska to baya tare da mu kar ma ya dauka yana cikin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa magana sa da cewa wal makru wal khadi'atu fi an-nar wannan hadisin abdullah bin mas'ud kenan manzo Allah yace makirci da yaudara suna kai mai yin su wuta sahabi na uku shine abu huraira hadisin sa yana al mu'jam al awsat na al imam at-tabrani النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعه والخيانه في النار ده ما كيرشي ده يودرا ده هائنشي ده سنه كايوا وتا النبي صلى الله عليه وسلم يا حدا ابوبوا غدا اوكو الامام مجاهد ده يروي تو حديثن daga ابو هريره sai ya ƙara da cewa walaysa min akhlaqil mu'min, baya cikin halayen mumini al-makr wal khiyanatu, makirci da yaudara ba sa cikin halayen mai imani. Wato idan akwai imani a tare da kai, to ba za a samu makirci da kuma yaudara a cikin halayenka ba. Wannan shine bayanin al-Imam Mujahid Tabi'i wanda ya rawaito hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Sahabi na hudu shine Ubadatu bin Samit, yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa al-makru wal khiyanatu wal khadi'atu fi an-nar, da makirci da yaudara da cin amana duk suna kaiwa wuta. ومن الخيانة أن يكتم الرجل أخاه ما لو علمه كان عسى أن يدرك به خيرا أو ينجو به من سوء. كاسن دان أوانكا ينا بكاتر وتشاورا دا زاكا باشو أنن شاورا دا ياكو أتا دا قوان حدن سيخيك باشو أنن شاورا. النبي صلى الله عليه وسلم يتشي كيما كاي يودارا كيما كاي هاينشي واتو كاريجي أمانر دا الله سبحانه وتعالى يدورا مكان إيماني. Idan dai ka san akwai wani abu wanda zai iya taimakon dan uwa musulmi, ka ki gaya masa ta hanya mai kyau, to kai ma akwai rago, akwai kaso da ka samu, wato na cin amana. Shine aka ce, ya Rasulullah, ayughiru ahaduna li akhihi ma fi nafsihi, wato ya kamata musulmi ya rika nuna ma dan uwansa irin tunanin da ya shigo ransa? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na'am kwarai kuwa, tunanin da ya shigo maka game da dan uwanka wanda zai iya zama maslaha gare shi, yana da kyau ka gaya masa ta hanya mai kyau. Illa ma la yaburruhu wa la yanfa'u, sai dai tunanin da ya zo maka wanda dama wannan tunanin ba zai iya amfanar musulmi ba, ba zai iya cutar da shi ba, to kyale shi yafi. Hadisi na biyar shine hadisin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yarda, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar. Hadisinsa yana al-mustadrakul imam al-hakim, kitab al-fitan wal-malahim. Kuma waɗannan hadisai da aka rawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu, kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari, hadisan nan sun tabbata daga manzon Allah. In ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1057 za ka taras da bayani a kai. Wannan yasa al-imam al-bukhari ya yi babi meye matsayin yaudara da makirci ga musulmi. To fa ga hadisai daga manzon Allah, ga hadisan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-Imam al-Bukhari a littafin nan bai kawo hadisin ba, babin kawai ya faɗa babi game da matsayin makirci da yaudara ga musulmi, sai ya shiru. Magana ce ta ilimi. Amma in ka ɗauko littafin sa Sahihul Bukhari, zaka ga hadisin ya kawo shi, nan ma bai kawo shi da isnadi ba, saboda hadisin malamai sun karbe shi. Me ya bambanta makirci da yaudara? Domin abubuwa guda biyu ne al-Imam al-Bukhari ya faɗa a nan. Babu ma zukira fil makri wal khadi'ati, babin bayani da aka yi game da makirci da yaudara. Me ya bambanta tsakanin makirci da kuma yaudara? Malamai suna cewa da makirci da yaudara abu guda ya haɗa su, shine mugunta. Idan aka ce wani ya kulla makirci ga wani, ya masa mugunta, wani ya yaudari wani, ya masa mugunta. Saboda haka abu guda ya haɗa su, ya'ni qasdu su'i bayna al-fa'il wal maf'ul, wanda ke nufin makirci ga wani yana nufin ya cuce shi, wanda ke nufin yaudarar wani yana nufin ya cuce shi. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man gashshana fa laysa minna, duk wanda ya cuce mu ta kowace fuska to baya ma tare da mu. To amma idan aka tashi warewa, babu shakka akwai bambanci, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai ya kawo kowane, bai bar kalma ɗaya ba. Da dai a ce makirci da yaudara abu guda ne, da kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rika kawo su a tare a hadisi ba, da sai ya magana kawai akan makirci, makircin ya ɗauke yaudara. In aka ce yaudara ya ɗauke makirci, amma sai ya haɗa su a hadisi guda. Wal makru wal khadi'atu fi an-nar, ya nuna cewar makirci daban da yaudara. Me ya bambanta su? Ana cewa abinda ake nufi da yaudara ka riga ka san wannan mutumin makiyin ka ne, ka riga ka sani. To tunda ka riga ka sani, duk muguntan da zai kulla maka ana hukunta shi da cewa yaudara ne, saboda dama ai ka san wannan mutumin mugu ne, koko ka san cewa makiyin ka ne, kana ta daukan matakin kariya yanda zaka tsare kanka daga wata cutarwa da zaka zo daga wurin sa. Don duk mutumin da kasancewa makiyin ka ne, to zaka rika daukan mataki na kare kanka. Saboda haka idan ya kasance makiyin ka ya cutar da kai, to sai a ce ya maka yaudara, saboda ya fito da wata hanyar da dama can baka santa ba, kai ta karewa kada muguntarsa ta iso gare ka, saboda hanyoyin duk muguntan ka riga ka san su, amma sai ya tsara wata hanyar da kai baka sani ba, to sai a ce ai wane ya yaudari wane, saboda dama ka riga ka san shi, ka riga ka san makiyin ka ne. Wannan shi ake nufi da al-mukhada'a. Amma makirci fa, makirci baka san mutum makiyin ka bane, baka san cewa makiyin ka bane, sai ya shirya ma mugunta, to wannan ake kira makirci, ba a cewa yaudara. Domin dama baka san cewa makiyin ka bane, bare a ce ya yaudare ka, amma ka dauka masoyin ka ne, sai ya shirye wani abu na keta gare ka, wannan shi ake kira al-matru. Wannan shine abin da malamai suka fassara, malamai tun daga zamanin farko, kamar misali al-Imam Abu Hussein Ahmad bin Faris ne, rasuwa a hijira ta 395. Ibn Faris yana da shekara 43 rabuwansa da duniya. Littafin Mu'jam Maqayis al-Lugha yana mujallal na 5 shafi na 245. Yana cewa al-makruhu wal-ihtiyadu, makirci shine dabara, dabara domin mutum ya shirye wata dabara don ya cuci wani, saboda haka yasa ake kiran wannan dabara da cewa makirci. Amma ba kowace dabara ce ake kiranta makirci ba, kamar yadda al-Imam al-Mawardi ya faɗa cikin littafin sa An-Nukat wal-Uyun a mujallal na farko shafin 396, al-farqu bainal makri wal hila, abinda ya bambanta makirci da dabara, qad takunu li ibhari ma ya'suru min ghairi qasdin ila al-ibra, wani yayi wata dabara, dabarar da yayi tana iya zama ta alkhairi, amma idan dabarar ta mugunta ce sai a ce ya kulla makirci. Amma ba kowace dabara ce ake kiranta makirci ba, sai dabarar da aka yi ta da nufin cutar da wani ta kowace fuska. Saboda haka yace al-makru at-tawassulu ila iqa'il makruhi bihi, mutum ya shirya dabarar da zai isar da wata cutarwa ga wani dan uwa, mutum ya tsara wata dabara yanda zai cutar da wani, to wannan dabarar ita ce ake kira makirci. Idan dabara ce yayi mai amfanar da jama'a, ba a kiranta makirci. Makirci shine a shirya dabarar da za a cutar da wani. Kaga kenan da bambanci tsakanin yaudara da makirci da dabara. Yaudara, mutum dama ka riga ka san makiyin ka ne, saboda haka kana ta daukan matakin kare kanka, amma sai ya yaudare ka ta wata hanyar da baka sani ba, wanda shi ake kira al-mukhada'a. Amma makirci fa, baka taba sanin ma mutum makiyin ka bane, saboda haka sai ya fito maka kwatsam, sai a ce wane yayi makirci. Don haka yasa makirci da cin amana sun fi kamanni akan wato cin amana da yaudara. Domin dama can idan mutum ka san makiyinka ne, baka bashi amana, kana bada amana ga wanda ka yarda da shi ne. Saboda haka idan aka ci amana, sai a ce wane ya min makirci, ba a cewa wane ya yaudare ni, ba, dama ai ka yarda da shi, shi yasa ka bashi amana. Sannan kalma ta makirci din kanta, akwai kuskure da muke samu ta wajen fassara ta, domin yanda ta zo a cikin Al-Qur'ani ya bambanta da yanda Bahaushe ya dauka. Wannan ya zo cikin bayanin malamai da yawa, kamar misali Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Husayn bin Muhammad, wanda aka san shi da Ar-Rajibul Asfahani, wanda ya rasu a hijira ta 502, shekararsa 936 rabuwarsa da duniya, Allah madaukake masa rahma, yana da littafi da ake kira Al-Mufradatu fi Garibil Qur'an, shafi na 473. Yana cewa al-makru sarful ghairi amma yaqsiduhu bihila, wato kai wata dabara ta yanda zaka cutar da wani, wanda shi ake kira makirci. Amma a Al-Qur'ani idan ka dubi littafin Allah tabaraka wa ta'ala, kalma ta makirci bata zo da ma'ana ɗaya ba, makirci iri biyu ne a cikin Alkur'ani. Akwai makirci mai kyau, akwai makirci mara kyau, wanda kuma malamai sun tabbatar da wannan saboda yanda ayoyin Alkur'ani suka zo. Kamar al-Imam Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur littafin Lisanul Arab yana cewa al-makru ihtiyalun fi khufya, asali makirci shine ka kulla dabara a boye lokacin da kake shirye dabaran nan babu wanda ya sani. To tunda haka ne Allah subhanahu wataala yayi magana akan makircin iri biyu, yace wa makaru makran wa makarna makran, sun kulla makirci mun shirye maida musu makirci. Wannan ya nuna cewar makircin iri biyu ne, akwai makirci na makiya Allah, sannan akwai makirci wanda Allah ke shiryawa don ya maida martani ga waɗancan da suke kulla makirci. Wa hum la yashkuru, ana cewa lokacin da muke shiryawa su ba su sani ba. Kaga sai ya zamanto kalma ta al-makru aslan yanda ta zo a cikin Al-Qur'ani tana da ma'ana guda biyu, akwai makirci mai kyau, akwai mara kyau. Kuma masana tafsiri duk sun faɗi haka, suna cewa al-makru minallahi ta'ala jaza'un summiya bismi makri al-mujaza, asali jingina makirci ga Allah subhanahu wa ta'ala sakayya ne akan makircin da aka kulla. Wanda ya kulla makirci za mu sakamar da makirci, shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. Su kamar yadda yake faɗa a suratul shura aya ta 40, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, duk wanda ya yi mummuna to sakamakon mummunan shine a maida mar mummuna irin wancan. Idan mutum ya kulla makirci to sai a saka mar da makirci irin wancan. Kamar yanda ya kulla mugunta a boye babu wanda ya sani, sai shi kuma Allah ya shirya mar halaka shi ma babu wanda ya sani. Kaga Allah ya maida mar da sakayya irin aikinsa. Fasaniyatu laysat bisayya, saboda haka idan aka ce wa makarna makran, mu ma mun shirya makirci, makircin da Allah ya shirya ba irin na farko bane, na farkon mummuna ne, na biyun sakayya ce. Don haka yasa ba a jingina makirci kai tsaye ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai a ɗauka idan mutum ya yi makirci Allah zai saka mar da makirci irin naka, wato zai maida masa makircinsa. Amma ana kiransa al-makru kamar yadda Allah ya faɗa, me ye dalili? Listiwajil kalam, saboda asali kalma ta al-makru shine shirya dabara a ɓoye. Wanda ya shirya dabara cutar da wani a ɓoye, za mu shirya halaka gare shi a ɓoye, shine sakayyar da Allah ya yi. Kuma a suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi, wanda ya nuna sakayya tana zuwa daidai da aiki. A cikin alqur'ani misali a suratul fatir Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 42 yana cewa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana duk wanda ke kulla mummunan makirci, kaga ya nuna makircin iri biyu ne, al-makru sayyi'u, ya nuna akwai al-makru wanda ba a sayyi'u bane. Wanda ke kulla mummunan makirci to sakamakon bai komawa ga kowa face kansa. Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi, ya nuna cewar akwai al-makru sayyi'u, akwai al-makru mahmud. المكر المحمود شين وند الله سبحانه وتعالى يجنجنا مكانسا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وند يافد اتشين القرآن سنجنا سماكرشي الله يشيري ميد ماكرشي شكو الله شيني مثي الخير كاد يانونا أكوي المكر المحمود أكوي ماكرشي نيبو سبو دمي إذن الله يساكاوا مي ماكرشي كاد الله ياتش أيديشي ya ci amar godiya. Lokacin da mutum ya kulla mugunta sai Allah ya shirya halaka gare shi, shine abin da Allah ya aikata. Don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce Allah ya kulla makirci kawai ba, sai ya ce wallahu khairul makirin, Allah shine mafi alkhairin masu mayar da makirci. A suratu Ali Imran aya ta 54, haka nan ya taho a suratul Anfal aya ta 30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ya nuna al-makru a cikin Al-Qur'ani iri biyu ne. Haka nan ma a suratul Naml aya ta 50 game da Samudawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Sun shirya nasu makirci, mun shirya namu makirci yanda zamu maida musu, amma su ba su sani ba. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim, ka duba yanda karshen makircin da suka kulla ya kasance. Anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Don haka yasa shirin Allah tabaraka wa ta'ala, shirin Allah na sa kayyar makirci, shi ake nufi da al-makrul mahmud, wato makirci na yabo. Allah yana yin sa ne don sa kayya ga wanda ya kulla makirci don ya cutar da wani. Malamai sun yi maganganu game da makirci mara kyau, wato shine mutum ya shirya mugunta ga wani, kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin Kitab al-Fawaid shafin 160. Wa amma al-makru alladhi wasafa bihi nafsahu, inda dukka ga Allah ya siffanta al-makru, ya siffanta ransa da al-makru, kamar waɗannan ayoyi da muka karanta, ba wai ainihin siffa ce ta Allah ba, ba suna bane na Allah. Fa huwa mujazatihi lilmakirina bi awliyaihi wa rusulihi. Allah tabaraka wa ta'ala yana mayar da wato sakayya ne idan wani ya kulla makirci ga manzanni, wani ya kulla makirci ga masoyan Allah, to sai Allah ya shirya mayar da makircin gare shi. To wannan shine ba wai ainihin siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba. Fa yuqabilu makrahum sayyi bi makrihi alhasan, sai Allah ya wato ya karo da ainihin mummunan makirci da suka kulla da kyakkyawan makirci da ya shirya, sai Allah ya kare makircin nan nasu da wani makirci da ya shirya, saboda ya kare waliyansa. Wanda shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, inda duk yace yana wato shine mafi alkhairin masu makirci, yana nufin shine mafi alkhairin masu shirya sakayyar makirci. Fa yakunu al-makru minhum akbahu shay'in, don haka Ibn al-Qayyim yace su makircin da suka shirya mara kyau ne. Wa minhu ahsanu shay'in, amma shi ku makircin da Allah ya tsara abu ne mai kyau, saboda sakayya ce. Li'annahu adlun wa mujazatun, saboda adalci ne sakayya ce. Anan kana iya gane hukuncin makirci haramun ne, ko da ba a faɗa ba, domin duk abin da aka jingina wuta ga mai yin sa, kai ka sani wannan abin ba a ce mar makaruhi, sai dai haramun. Al-Imam Az-Zahabi, Ibn Hajar, Al-Haytami su ne suke da littafai na Al-Kaba'ir. Al-Imam Az-Zahabi yana da Kitab al-Kaba'ir, Ibn Hajar yana da Kitab al-Kaba'ir da ya rubuta, wato ya rubuta littafi saboda kirga kaba'irai daga cikin manyan zunubai. Al-Imam Az-Zahabi ya kafa hujja da aya ta 42 da muka karanta ta suratul Fatir, akan cewa makirci haramun ne ga musulmi. Wato haramun ne ka shirya mugunta ga wani dan uwa, idan tunanin ma ya zo maka a zuciya kai kokarin cirewa muguntan na ta kowace fuska. Bare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da cewa man gashana falaysa minna, duk wanda ya cuce mu to bai tare da mu. Allah subhanahu wataala ko yana cewa istighbaran fil ardi wa makra sayyi'i wa la yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi wa la yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi. Al Imam Az-Zahabi yace idan ko za a ce mummunan makirci yana komawa ga mai yin sa, yana zama halaka gare shi, bisa ga bayanai da Allah madaukaki yayi ya nuna cewar makirci ba abu ne mai kyau ba, bai dace da musulmi ba. Sannan ka kara da hadisi da muka karanta, kaga ga ayoyin Al-Qur'ani kuma ga hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-makru wal khadi'atu finnar, shi kuma Ibn Hajar Al-Haytami a littafin sa Az-Zawajir, Kitab Az-Zawajir, wannan littafi ne mai albarka. Babu wani littafin da aka rubuta da ya kirga al-kaba'ir wanda ya samu bayani mai tsawo kamar littafi Ibn Hajar, kitabu Zawajir, yana da muhimmanci. Ibn Hajar al-Haytami ya rubuta wannan littafin. A cikin littafin ya yi magana game da makirci, shin makirci yana cikin manyan zunubi ko ƙanana. Al-Imam Az-Zahabi a littafinsa Al-Kaba'ir ya saka makirci a cikin manyan laifuka, haka ne shi ma Ibn Hajar al-Haytami ya ce girman wato makirci da yaudara ya fi zunubin da ake iya gani, kamar shan giya, kamar zina, kamar sata. Allah ka tsare mu. Girman wancan zunubin ya fi waɗannan, saboda shi zunubi na makirci a zuciya yake, a ɓoye ne. A ɓoye mutum yake tunanin ya za a yi in cutar da wani, in ma ta kasuwanci ya za a yi in karya shi ya daina samun kasuwa, wanda 'yan kasuwa suna yi, ba kuma 'yan kasuwa kaɗai ba ne, ɗan adam gaba ɗaya hanyar sana'arsa ana samun shi da wannan. A tafi ga matsafa, malaman tsubbu da sauransu, ya za a yi a yi mawanin magani ya lalace ko jarinsa ya karye. Wannan tunanin da ya zo zuciyarka ka cire, in baka cire ba, abin da kake aikatawa ya fi sata, ya fi zina, ya fi shan giya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda Ibn Hajar al-Haytami ya faɗa, wa dhalika li'azami mafsadatiha, saboda barnar da makirci ke haifarwa ya fi barnar da duk waɗancan zunuban suke haifarwa. Wa su'i athariha wa dawam, yana dawwamar da mutum. Li'anna athara hadhihi al-kaba'ir al-batina tadum, mutum idan ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata, sau nawa ake samun mutane suna waɗannan, amma idan sun gama kuma su yi ta nadama, har ma kuma su riƙa roƙon Allah ka raba mu da su, kaga kenan ba su sha'awar abin, amma ya zama jaraba, saboda an jarabtu da zinan an kasa bari, amma zuciyar tana nan da ragowar imani, saboda duk sa'ilin da mutum ya tuna yakan yi nadama. To wallahi wannan kenan. Me ya bambanta makirci da zina? Shi makirci a zuciyar ka yake, idan ya shiga zuciya Allah yana dawwamar da shi. Me ya hujja? Suratul Baqara. Shi yasa Allah ya fara mana bayani a Suratul Baqara daga aya ta 9 zuwa ta 10. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashkurun fi qulubihim marabun. Me Allah yace? Fa zadahumullahu maraba. Me ke sa mutum yayi tunanin zai yaudari dan adam, zai yi makirci ga dan adam saboda zuciyarsa akwai ciwo? To abinda ko Allah zai mar sai ya ƙara ciwo. Allah bai taba faɗin irin wannan akan zina ko shan giya ba. Don haka yasa Ibn Hajar yake cewa waɗancan zunubai da mutum ke iya ganin su na zahiri suna da sauki, wannan zunubi na makirci yana da haɗari, domin in ya shiga zuciya ƙara girma yake, baya fita. Don haka yasa da zaran ya shigo kai kokarin cire shi. A suratul Tauba aya ta 120 Allah subhanahu wata'ala yace, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsi, wadanda zukatansu ya zama akwai cuta, to Allah zai ƙara daudar da ke zuciyan akan wancan dauda. Me zai faru? Wa matu wa hum kafirun, sai sun mutu suna kafirai. Don haka yasa fada da waliyin Allah yake da hadarin gaske. Idan mutum yace zai fada da Allah, zai fada da waliyinsa. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace, yukhadi'una Allaha wallazina amanu, wanda ya yaudara ga mumini kamar yana yaudaran Allah ne, to shi ku Allah zai taya mumini yaki. Idan Allah ya taya mumini fada, ya za a yi Allah ya ci nasara akan ka? Nasarar da Allah zai yi akan ka akan wannan fada shine ka mutu kana kafiri, matukar ka mutu kana kafiri, ba ka ba aljanna. To wanda kuma makirci yana sa haka, saboda haka zaka ga makirci idan ya samu mutum, to babu irin abin da ba zai iya suranta shi ba, ba kuma irin zunubin da ba zai aikata shi ba, yana haifar da dukkan wani zunubi da ka sani. Don haka girmansa yana da yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. To sai mu yi karatu. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا هاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي. أبو الأسباط الحارثي واسمه سنة بشر بن رافع an Yahya bin Abi Kasir an Abi Salama Abu Salama shine yaron Abdurrahman bin Auf sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Huraira ya karbo hadisin nan daga Abu Huraira qala Abu Huraira yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace al mu'minu dirrun karimun shi mu'mini mai saukin arude shi ne kuma mai halin kirki shi mu'mini mai saukin arude shi ne a girrun yana nufin wanda yake da saukin a yaudare shi ba shi da wahala a cuce shi wato ka lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta rayuwar mu'mini shi mu'mini mutum ne mai saukin a cuce shi mai saukin a yaudare shi mai saukin a ci amanarsa me yasa saboda ya yarda da kowa al-mu'minu jirrun karimun shi mu'mini mai saukin a rude shi ne kuma mai karinci ne wanda in ka dubi sharhin wannan hadisin cikin Tuhfatul Ahwazi a mujallar na 684 malamin yace mausufin bil wasfaini mu'mini yana daukan siffofin nan guda biyu a lokaci guda lahul ihtiraru bi karamihi yana da yawan kirki yana da yawan kyauta yawan karinci yana da saukin hali walahul musamaha fi hududid dunya la li jahlihi ba dan jahilci ba halinsa na kirki yakan samu a cuce shi saboda yarda da mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace mana wal fajiru khabbun la'imun shi kuwa fajiri khabbun mai yaudara ne la'imun mai kulla makirci wato maƙetaci da larabci idan aka ce al-la'im ana nufin mugu wato wanda ke da halin mugunta yana kunshe mugunta a zuciyarsa kana zaune da shi bai sake zuciyarsa gare ka ba wannan hali ne na fajiri to waye fajiri me ake nufi da fajiri akwai bambanci tsakanin fajiri da fasiki idan aka ce fasiki mutum ne yake sabon Allah tabaraka wata'ala yana sabon Allah amma kuma bai jin dadin wannan aikin da yake yi saboda haka dai fasiki ne tunda ya kauce ma addini na Allah tabaraka wata'ala amma fajiri fa shine wanda fasikancin sa ya rika baya maganin abin da yake aikatawa laifi saboda haka idan zuciyar fasiki ta bushe sai ya zama fajiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fasiki ba saboda fasiki mai laifi ne yana iya tuba yana iya tuba amma fajiri shine mutumin da bayan ya halaka kuma yana ganin halakar sa ma shari'a ce Allah ka tsare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ga yanda siffar sa take khabbun la'imun idan aka ce khabbun wato ana nihim al-khadda'u wanda ya tafi cikin bayanin malamai masana harshen larabci kamar al-imam al-jauhari a littafin sa as-sihahu fi al-lugha الخب بالفتح الخداء ميوان يودرا دم مسلمين ده يزمن توينا ده يوان يودرا تشيني اكي كرا الخب النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لئيم كما مكي تشيني إذا اكي تشي مكي تشي أنا نهي مغنطا دائما ينا قل مغنطا أرنسا دني دكي سيما دوكيوانا حديثي مؤولة مزايمو ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-mu'minu jirrun karimun wal fajiru khabbun la'imun shi mu'mini mutum ne wanda yake da saukin a rude shi saukin a yaudare shi don haka yasa kake ganin waliyan Allah ana cutar da su saboda ba su da tunanin wani ma zai iya cutar da su din zuciyarsu babu kiyayyar wani a cikin ta baya tunanin akwai makiyin sama a duniya saboda me bai sa kowa a zuciyarsa banda bautan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa ya zamanto mai kirki ne duk sa'ilin da kaje an ce an ci amana to sai ka samu wanda ya bada amana mutumin kirki ne wanda sifa ce ta mu'mini sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-karim mai karimci amma mutumin banza fa al-fajiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khabbun la'imun khabbun shine mai yaudara da'iman tunaninsa ya za a yi in yaudaruwa ne ya za a yi in cuciwa ne to duk wanda zuciyarsa take da wannan sunansa fajiri inji annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin an-nihaya fi garibil hadith wal athar mujallal na uku shafin 661 fasara ta kalma ta al-khabbu da lisanul arab mujallal na 11 shafin 30 laysa bi dhi makrin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mumini baya shirya mugunta ga kowa fa huwa yankhadi'u lin qiyadihi wa linihi saboda saukin hali na mumini sai zama ana cutarsa wa huwa diddul khidbi kaga ya saba mahali na fajiri shi fajiri mai tunanin yayi cutan ne shi kuma mumini baya tunanin yayi cutan saboda haka yasa ma ake cutarsa wannan hadisin yake nuna kuskuren wasu mutane idan mutum yana mu'amala da mutane sai aka cuce shi ya sake kulla mu'amalar aka sake cutarsa sai ce kai ne na daina ai kuskure ne ba a daina mu'amala saboda an cuce ka wannan cutar da ake ma ita ce siffar kwarai da ake fatan ka samu ai ta cutar ka din matukar dai baka tsaya ga hali guda ba wanda yazo cikin al-mirqatul mafatih hadisi na 2085 malamin yana cewa in ka dubi tarihin musulunci da tarihin duniya gaba ɗayan ta ma annabi adam alaihi salam da matarsa hawa'u Allah ya saka su a gidan aljanna zukatansu babu komai banda bautan Allah iblis ya taho gare su ya gaya musu magana wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin iblis ya rantse musu da Allah ya ce wallahi nasiha nake muku kuna cin dan ice na shikenan ku zama mala'iku saboda saukin kai na annabi adam da hawa'u ba su ma tunanin za a samu wanda har zai iya yaudaran mumini sai gashi iblis ya yaudare su kaga abu na farko da aka yi wanda a tarihi na dan adam shine yaudara ta wajen saba ma Allah subhanahu wataala iblis ya fara yaudaran annabi adam alaihi salam amma bayan an yi wannan yaudara annabi adam alaihi salam sai ya dauki mataki saboda Allah tabaraka wataala ya riga ya gaya masa wannan makiyinka ne da kai da zuriyarka annabi adam yace to daga nan ya gane tsakaninsa da iblis to haka mumini ya kamata ya kasance idan an cuce ka ta wannan hanya ba za ka ce na daina hulɗa da mutane ba amma wannan hanyar da aka biyo aka cuce ka ta kanta sai a toshe ta shine abinda manzon Allah ya faɗa la yuldagul mu'min min juhurin marratayn bai kamata a rami guda a samu an cuci mumini sau biyu ba a wannan rami maciji ya sare ka ka sake sa hadu wannan kuma wauta ne ba imani mumini ya kamata abinda aka yi mar a karon baya na cuta ya zamanto darasi gare shi sai ya dau mataki ya kare amma kuma ba zai daina mu'amala da mutane ba li'anna al-mu'min kad yankhadi'u fi maqami al-lin wa ta'affuf ma'a al-aghyar ana iya yaudararsa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mumini baya kyale yaudara ta hanya guda sau biyu idan an yaudare shi ta wannan hanya to zai toshe ta sai dai kuma wata kaga ya nuna cewar ba zai bar dai mu'amala da mutane din ba saboda ka baka cewa mutane sun lalace ba su hulɗa na kwarai la dan wani ya yaudare ka baya nuna cewar duniyar babu na kwarai illa dai wannan hanyar da aka biyo sai ka toshe ta al-imam al-munawi yace yagurhu kullu ahadin wa yugayyiruhu kullu shay'in la ya'rifu sharra wa laysa bi zi makr abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine shi mumini bai san sharri ba mumini bai san sharri ba sannan kuma baya kulla makirci fa huwa yankhadi'u li salamati sadrihi wa husni dhannihi saboda kyawun wato zatonsa saboda tsarkaka zuciyarsa sai zama to ana cutarsa don haka a ce maka akwai wani ilimi ma yanda za a koyi sharri sannan kuma ka shiga neman sa wannan ba karamin bala'i bane ai shi mumini gaba ɗaya ne santa duk abin da ya zamanto sharri yake wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo yana sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi husni al-ishra da kuma sunan Tirmidhi yana kitabul birri wasila babu ma jaa fi al-bakhil hadisin yana al-musnad al-Imam Ahmad da kuma al-mustadrak al-Imam al-Hakim hadisin yana da inganci kamar yadda bayanin sa yazo a silsilatu sahiha hadisin 935 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mizani shi sa al-Imam al-Bukhari bai tsawon magana ba da ya kawo babin ya kawo hadisi guda sai ya shiru saboda wannan kadai ya ishe ka an ba mu ma'auni yanda zaka gane kai kana da halin mumini ko halin fajiri domin mu yi wa kawunanmu hisabi tun muna da rai. Allah ka sa mu tsira. Shi mumini ya zamanto mai saukin kai, mai kirki. Idan aka ce karimun, manzon Allah ya sani za a yi ta cutar ka amma ba zai saka daina halin kirki ba. Kuma babu sahun mutane, babu martabar mutane da ba a samun zalunci. Da ba a cikin malamai ana samun gurbatattu, a cikin abokan kasuwanci ana samu. Saboda haka baka cewa duk malamai sun lalace saboda kayi hulɗa da wani malami wanda yake mara kyau, mara kyawun hali. Ba daidai bane. Nan kuma mutum zai shiga haɗari. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, jirrun karimun, ana yaudararsa kuma yana ci gaba da karinci, yana ci gaba da halin kirki. Ba dainawa za ka yi ba. Ba dainawa za ka yi ba. Shi ko fajiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana siffansa, khabbun mai wato yaudara ne, shirye yaudara, la'imun mai keta, shi ne maƙetaci wato mai mugunta, shi ake kira al-la'im. Akwai hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba waɗannan kaɗai ba. Ba wannan hadisin kaɗai ba. Akwai hadisin Iyab bin Himar al-Mujashi'i. Hadisin sa yana sahihu Muslim. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi hutuba, yana cewa ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Allah ya min umarni in karantar da ku abin da baku sani ba a wannan ranan game da al'amarin addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya magana mai tsawo, hadisin yana sahihu Muslim. Manzo Allah yace ga siffan yan aljanna, ga siffan yan wuta. Allah ka tsare mu. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama alkhairi ga musulmi ya riga ya gama da shi. Wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya rubuta littafin nan al-Adab, Kitab al-Adab al-Mufrad. Saboda in ko ka kiyaye abin da ke littafin nan to zaka tsira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sifofi na mu'minai, sifofi na fajirai. Ya gaya mana sifofin yan aljanna, sifofi na yan wuta. Yayi magana game da yan aljanna, yana cewa bu sultanin muqtasid, mutum ne wanda ke da iko, idan yana da iko. Idan mutum yana da iko zaka samu yana kamanta adalci. To wannan yana tare da siffa ta yan aljanna, muqtasid, mutasaddiqun, muwaffaqun. Sannan mutum ya same shi mai yawan sadaka, mai kokarin daidaita ayyukansa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Duk abin da zaka yi ka rika tambaya shin mai hukuncin kaza, in ko ka sani to ka ringa aunawa. Wa rajulur rahimun, dan aljanna mutum ne mai tausayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace raqiqul qalbi, zuciyarsa tana da laushi ba ta da tauri. Raqiq, tana da laushi ba ta da tauri zuciyarsa. Saboda haka sai ya zama yayi kama da hadisin da muka karanta, mumini wanda ake yawan yaudaransa ne saboda me? Saboda zuciyarsa tana da laushi. Mutumin da ke da taurin zuciya ba shi ma da abokin gaba, amma yana shirin ko da abokin gaban zai zo ga yanda zai tare shi. To shi wannan bai ma ɗauka abokin gaban ba. Saboda haka yasa ba wahala ake cutar da shi. Likulli qurba Muslim yace duk wani na kusa da shi in dai musulmi ne yana jin daɗin, yana samun sauƙin mu'amala da shi. Wa faqirun afifun mutasaddiq, a samu talaka ya kame kansa ga talauci amma ya ki yadda ya yi sata, ya ki yadda ya cuci kowa saboda ya biya buƙatarsa. Kuma duk da talaucin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutasaddiqun, yana cire wani abu yana bada sadaka, wannan alamar dan aljanna ne. Manzon Allah ya dinga kirga waɗannan siffofi ga sahabbansa. Saboda mai ka rika aunawa da halayenka. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ahlun nari su ko yan wuta kamsatun, wasu mutane ne kamar guda biyar. Ya fara da abba'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala. Suwaye yan wuta? Na farko ya fara da waɗanda wasu ke riƙonsu a matsayin yan banga. Talaka ne mai kare wani, talaka mai fushi da fushin wani, ko da fushin wannan bai dace da fushin Allah ba. Saboda haka shi abinda mai gidansa ya so a yi shi za a yi. Mai gidansa yana iya cewa je ka daki wani, kuma zai dake shi. manzo Allah ya ce waɗannan yanda annabi ya siffanta su ya ce la zabara lahu ba shi ma da hankali saboda ka zauna rayuwarka kana rakiyar wani kana rakiyar abin da wani ya so kuma wanda gashi na muna gani a fili musamman a zamanin siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum na farko da ya ce siffan ɗan wuta ne wanda zai zamanto kana rakiyar wani baka damu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba shi ma da wanda ya aje a gida kuma zaka samu da yawa haka saboda aka bai da mata bai da wani saboda aka bai damu da rayuwarsa ba ana iya daukan sa ya ta'addancin da duk za a yi saboda za a biya shi kudi dan kadan wanda kuma zai kare Allah ka tsare mu manzo Allah ya ce mutun na biyu al-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tam'un mai kwadayi wanda kwadayinsa bai buya duk abin da ya gani sai yayi kwadayinsa wa in daqqa illa khanahu ko mai kankantan abu sai ya ci amanar sa idan mutum ya zama mai ha'inci ne kamar ana mu'amala a baka dukiya ka tsare ya zamanto baka tsare wannan amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi wanda shine misali na biyu yana tabbatar da sifa ce ta yan wuta Allah ka tsare mu wa rajulun la yusbihu wala yumsi sai ko mutum na uku wanda shi duk garin Allah idan ya waye safiya tana wayewa gari na wayewa wala yumsi kafin yamma illa wa huwa yukhadi'uka shi kawai kulla dabara yake kulla makirci yake ya za a yi an ahlika ya samu yayi lalata da matarka wa malika ya za a yi ya samu ya kwace dukiyarka ko ya dauke ta shi baya kwana sai da wannan tunani bai yammaci sai da wannan tunani inji annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan dan wuce ne kaga shi ma ya dace da hadisi da muka karanta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a dinke suke wa zakara al-bukhla wannan sahabi yace annabi ya ambaci ruwa ruwa ma sifa ce ta yan wuta abul kaziba ko kuma ƙarya ƙarya ita ma sifa ce ta yan wuta wa shinzirul fahash sannan mutumin da ya zamanto mai yawan alfasha as-sayyi'ul khulqi mutumin da ya zamanto ya sanya alfasha a gabansa zina ta zamanto dabi'ar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su wanda wannan hadisin yana tabbatar da cewa yaudara sifa ce ta yan wuta kamar yadda aka same ta cikin waɗancan hadisi kuma akwai hadisin sayyidina abubakar as-siddiq yana daga cikin hadisai waɗanda sayyidina abubakar ya rawaito Allah ya ƙara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata khibbun me yaudara ba zai shiga aljanna ba me yake nufi da khibbun khadda'un yufsidu bainan nas mai yaudara wanda ke bata tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai shiga aljanna duk wanda zai yaudari wani wala bakhilun wala mannan marwaci bai shiga aljanna mai gori shi ma ba zai shiga aljanna ba hadisin yana sunan Tirmidhi kitabul birri wasila babu ma jaa fil bakhil al-imam al-munziri litahin at-targhib wa at-tarhib yana cewa hadisin yana da isnadi mai kyau kamar yadda al-imam ahmad ya rawaito da wasu malamai wannan ma ya tabbatar da duk mutumin da ya zamanto a siffar a halayensa akwai yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu sai hadisin Abdullah ibn Umar shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna Allah ta'ala qala laqad khalaqtu khalqan alsinatuhum ahla min al-'asab na halicci wasu mutane harsunan su sun fi zuma zaki in suna magana maganar tana da zaki wa qulubuhum amarru min as-sabr amma zukatan su na cike da daci harshen su da zaki zuciya da daci shine Allah tabaraka wa ta'ala al-hadith al-qudusi kamar yadda manzon Allah ke bada labari Allah tabaraka wa ta'ala yace fabi ahalabtu la'utihannahum fitna na yi rantsuwa sai na sawwake musu fitina a rayuwarsu wato shi yasa duk mutumin da ya zamanto halinsa shine mugunta to bai gamawa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa sai ya kaddara fitina ga mugu kafin ya bar duniya sannan kuma bayan ya bar duniya din ga wuta na jiransa bisa ga waɗancan hadisai da muka karanta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tad'ul halimu minhum hayrana fitinar da zata sanya mai hankali daga cikin masu mugunta ya rikice ya rasa dalilin da yasa wannan fitina ta same shi a rayuwarsa. Kuma haka ne, saboda ka kulla mugunta a da ka manta, wannan muguntar ita ce Allah ya ma tarko a gaba a rayuwarka. Duk inda ka fuskanta ka samu an toshe, ka rasa dalili kuma ka manta, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace sai na kaddara fitina ga duk wanda ya shirya mugunta, kuma zai wannan musibar da zan shirya masa Allah subhanahu wa ta'ala yace za ta sanya komai hankalinsa sai ya kidime ya rasa dalilin wannan fitina. Allah ka tsare mu. Hadisin yana sunan Tirmidhi kitabu zuhudi babu ma jaa fi zahabil basari. Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin, wannan yasa malamai suke ganin babu ko shakka mugunta koko wato shirya wani abu na cutarwa ga dan uwa musulmi babu shakka haramun ne, saboda ayoyin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wani tabi'i yana cewa babansa sahabi ne yace salasun man fa'alahunna lam yanju hatta yanzila bihi min makarin aw baghin aw naksin. Abubuwa guda uku, duk wanda yayi daya na tabbatar muku bai gamawa lafiya. Duk wanda ya shirya mugunta ga wani, duk wanda ya warware alkawari, sannan duk wanda ya kulla makirci koda bai yi nasara ba, ya karanta ayoyin alqur'ani yana bada hujja akai, kamar suratul fatir da muka karanta aya ta 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Mumunan makirci bai komawa, bai aukawa ga kowa face mai yin sa. Kaga ya nuna abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani, duk wanda ya kulla makirci to ba yadda za a iya gama rayuwarsa sai makircin nan ya dawo kansa. Wannan alƙawarin Allah ne. Ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga aya ta 23 ta suratu Yunusa, innama baghyukum ala anfusikum, muguntar da kuke kullawa kuna yi marayukanku ne, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Duk muguntar da ka kulla kai za ka ɗauka ka cutar da wani la, za ka dawo kanka, alƙawarin Allah ne. Allah ka tsare mu. A suratul fathi aya ta 10 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, wanda ya warware alkawarinsa to kamar yana warware ma kansa ne, sakamakon abin yana dawowa kanshi. Ibn Kasir ya kawo maganar wannan malami a tafsirin wato suratu Fatir aya ta 43, yana daga cikin abin da ke nuna tsananin ukubar makirci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, cewar Allah tabaraka wa ta'ala a suratul Anfal aya ta 71, wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Wato in suna nufin za su haince ka, to ai da sun haince Allah sai Allah ya baka iko a kansu. Wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yaudarasa ta bayyana to Allah ya ba mu annabi iko a kansa ya yi hukuncin da ya dace. Allah ya bashi dama. Kuma duk wanda ya yi kokarin makirci ko zai ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya yi alkawari sai ya ba wa manzonsa ɗaukaka da daraja sama da wannan mutum. Don haka yasa in ka kulla mugunta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kana aikin banza ne, ba ma shi kansa ba, garin ma Madina wanda saboda falala da ta samu na sahabbai ga kuma kasancewar manzon Allah yana cikinta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce garin Madina in kai tunanin za ka mar makirci to sai ka narke kamar yadda gishiri ke narkewa. Wannan yana cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, daraja ce da falala da Allah ya bawa manzonsa. Saboda haka sai aka samu wasu mutane kamar zamanin Anas bin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda Anas bin Malik ya bada labari, hadisin ya zo cikin littafin hadisi kusan duka, wasu mutane guda 8 min ukan suka zo Madina, suka zo suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a zukatansu ƙarya ne, ba musuluntar gaskiya ba ne, shirya dabara suka yi na makirci yanda za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam, za su cutar da musulmai. A lokacin da suka zo fajtawul Madina sai suka nuna cewar yanayin Madina bai yi musu ba, saboda ana samun canjin yanayi idan ka bar gari ka koma wani gari, mutum sai ya samu wani in ya koma wani gari sai ya kama gudawa, to haka ya faru da su, ya zamanto ba su jin daɗin zaman gari. Suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa, wanda zahiri shine yanda hadisai suka yi ishara a kai, abinda ya nuna shine su ne suka kawo damuwarsu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa malamai suke ganin tana yiwuwa rashin lafiyar da suka yi magana a kai ba gaskiya bane, yana daga tsarin makircin da suka kulla wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda yawan dukiyar zakka ba a aje ta a garin Madina, ana kai ta can daji ne wani guri sai a ajiye mata masu kiwo saboda yawan dukiya. Saboda haka da suka zo Madina suka musulunta, sai suka nuna cewar ba su jin daɗi, wato sun samu damuwa game da yanayin Madina. Karihul iqamatu bil Madina li wahmiha. Anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Anas ya ce, fa amara lahum rasulullah biliqahi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi can inda aka tara raƙumai na zakka din nan. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. In sun je wurin da ake tara waɗannan raƙuma, su zauna a gurin su riƙa shan fitsarin raƙuman da kuma nonon raƙuma su riƙa sha. Annabi ya yi musu umarni, wannan ya zo cikin Sahihul Bukhari, amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su riƙa shan fitsarin raƙumin da kuma nonon raƙumin. Tunda Annabi ya musu umarni, kaga magana ta ƙare, wanda ya nuna cewa fitsarin raƙumi ba najasa bane. Hadisin yana Sahihul Bukhari, Kitabul Wudu, babu abwalil ibli wad dawabi wal ganami wa marabibiha. Wato ya nuna cewar ba ma raƙumi kawai ba, duk wata dabba da ake cinta fitsarinta bai zama najasa. Wanda dama can lokacin da suka zo a masallaci suke kwana suna tare da ahlus suffa, akwai waɗanda suke kwana a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai suka fita suka je inda ake tara waɗannan raƙuma ɗin. Sun je suka sami waɗannan raƙuma bisa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zauna a wannan gurin suna shan fitsarin raƙumin da nonon raƙumin har Allah ya warkar da su. Waɗannan hadisai suna da yawa, suna da inganci, babu ko shakka shan fitsarin raƙumi da kuma nonon raƙumi halal ne. Ba ma raƙumi, duk wata dabban da aka halatta cin namanta, fitsarinta da bahayanta, duk ba najasa bane. Wannan ita ce fahimta mafi inganci. A wata riwayar, wato su ne suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce, ma ajidu lakum illa an talhaqu bizawji. Ban samu wani magani wanda nake ganin zai iya warkar da ku ba, illa dai ku tafi inda aka tara waɗannan raƙuma na zakka, raƙuman sadaka, ku je ku riƙa shan nonon su da kuma fitsarinsu, ana fatan za ku samu sauki. Kuma hakan suka yi, sun tafi inda ake tara waɗannan raƙuma suna ta shan fitsarin raƙuman da kuma nonon su. Falamma sahu qatalu ra'iyan nabi, suna warkewa sai suka kashe mai kiwon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqun na'am, suka kora raƙuma suka yi gaba. Wannan shine makirci, kaga an yi makirci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa balaga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa balaga Annabi khabaruhum, labarin su ya iso ga Annabi, min awwalin nahari, manzo ne fa na Allah. Saboda haka Allah ya sanar da shi, waɗanda kai ma alheri ga abin da suka yi ma, sun kashe mai kiwon sannan sun kora raƙuma, kuma abinda ke nuna cewar mugunta suka yi nufi, ba su mata shi ba sai da suka sanya kusa, abinda ake cewa misalla wanda ake dinki da shi, suka sanya a wuta sai ya yi zafi su huda idan mai wannan kiwon, sai da suka huda idanunsa sannan suka kashe shi, suka kora raƙuman suka yi tafiyarsu. Ba su yadda Annabi manzo ne na Allah ba, ba su yadda cewa abinda yake faɗa gaskiya ne ba, suna korawa da safe saƙo na isowa ga Annabi. Min awwalin nahari, inji Anas bin Malik, da safen sai ga labari ya iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihi, manzon Allah sai ya ciro wasu matasa daga cikin musulman Madina mutum 20, kamar yadda ya zo cikin hadisin Salama bin al-Aqwa, ya musu umarni su tafi. Wannan ya zo cikin littafan tarihi da yawa. akasarin malaman tarihi sun bada labarin abin da ya auku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da waɗannan mutane. Hadisin ya zo cikin sunan Nasa'i. Fa ba'atha Rasulullah fi talabihim qafatan, manzon Allah ya kira waɗanda suka san hanya, su ake kira al-qafa. Akwai waɗanda sun san hanyar daji, aka samu mutum 20 yace ku je ku kamo mu mutanen nan. Shababun min al-ansari, wasu matasan Madina sun san hanya, hanyar daji, aka ciro mutum 20. Wa ba'atha ma'ahum qa'ifan yaqtasu atharahu, imma dukkansu sun san hanyar daji ko an hada su da wani wanda ya san hanyoyin daji, suka tafi sai aka zo da su. Lokacin da aka zo da su, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi umarni, fa qutti'at aydihim wa arjuluhum, aka yanyanke hannuwansu da kafafunsu. Wa summira a'yunuhum, aka huda idanunsu. Wa ulqu fil harra, sannan aka jefa su akan wato marmarar da take bayan garin Madina. Akwai marmara na nan bayan garin Madina, bakin dutse. To na aka aje su, yastasquna fala yasquna, suna neman a ba su ruwa amma ba mai ba su ruwa. Kishi ya dame su, Annabi ya ce kar a ba su. An saka musu da irin abin da suka yi. Ka duba sakamako na mugunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Abu Qilaba lokacin da yake karantar da hadisin yace, fa haula'i qaumun saraku, kaga waɗannan mutane da farko sun yi sata, wa qatalu sun yi kisa, wa kafaru ba'da imanihim sun yi ridda, wa harabu Allah wa rasulahu sun yi yaki da Allah, sun yi yaki da manzonsa. Ka duba laifukan nasu. Wata riwayar fa amara bi masamira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nemo kusa, yanda suka yi amfani da kusa. Fa uhmiyad, asa kusar a wuta sai tayi ja. Fa kahalahum, asa a idanunsu ay musu tozali, yanda suka yi wannan haka aka musu. Kuma wannan ita ce ka'ida dama ta hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai wannan dake cewa kamar hadisai da aka samu cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an huda idanunsu ba illa dai an yi musu lalas da wuta. Riwaya ta zo daban-daban, illa dai abin da ya tabbata dalilinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta 33 ta suratu Ma'ida. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Wanda wannan shi ne hukuncin ‘yan fashi, hukuncin duk wanda ya zamanto yana cutar da al’umma ta irin wannan hanya. Anas bin Malik yace, fa laqad ra'aytu ahadahum yakdimu al-ardha bi fihi atashan, naga daya daga cikin su yakan wato yakan yi kokarin cin kasa saboda kishi, hatta ma tu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ba su ruwa sai da suka mutu a haka. Yana cikin Sahihul Bukhari hadisi da yawa, wanda Jarir bin Abdullah al-Bajali hadisin sa yace, fa ba'athani rasulullahi fi nafarin min al-muslimin, ina daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura, hatta adraknahum, sai da muka kamo su. Wa qad ashrafu ala biladihim, har ma sun iso kan iyaka, sun ta samma shiga ƙasar su, sai gashi mun cin musu muka kama su. Fa ji'ina bihim ila rasulillah, muka dawo da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan saboda abinda suka aikata shine abinda shari'a ta hukunta musu. To wannan yana nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda da sassauci ga hukuncin yaudara ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A zamanin manzon Allah ba a sassauta ba game da hukuncin cin amana, wanda shi ke nuna maka cin amana ba karamin laifi ba ne. Makirci, abinda ya shafi yaudara, abinda ya shafi cin amana, ba karamin laifi ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. فالله يجزى به قاعده ce duk wanda yayi to za a masa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. A wata ayar ta suratul nisa'i, wa makaru wa makara Allah. A wata ayar ta suratul tauba, nasu Allah fa nasiyahu, wanda shi yake nuna aljaza'u min jinsil 'adab, abinda kai shi za a saka ma ya dace da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون, الله يستهزئ بهم. kaga za a saka musu daidai da abin da suke aikatawa. Saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan hukunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata halayenmu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya gafarta wa iyayenmu, ya albarka mu zuriyarmu. Allah ya kyautata karshenmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.